الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم
والفجر وليال عشر والشمس والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب
إن ربك لبالمرصاد
wa'annan ayoyi suna nuna wajabci da tabbatar azaba ga kafirai da kuma sakamakon wani sashi na azabar tumma daga nan duniya wannan sura an kira ta da suratul fajr saboda ta bude da wannan kalma wal fajr sannan kuma dangantakar ita wannan sura da wacce ta gabata shine zamu duba wannan dangantaka ta fuska uku na farko dai Allah subhanahu wataala ya fara wannan sura da rantsuwa ya rantse ne da abin da ya gabata a waccan sura wato ya rantse saboda abin da ya fada a ayoyin karshe na surar wato halafe sa hadisul gashiya inda ce inna ilaina iyabun summa inna alaina hisaba lalle sai sun dawo zuwa gare mu lalle kuma hisabi na sakamakon abin da suka aikata akan me yake to shine ce wal fajr shine to sai ya rantsa akan wannan nabi kuma wannan sura wato ita ma ta kunshi ko surar ta gabata ta yi bayani akan jama'a guda biyu na farko wanda za su shiga azabar Allah saboda sako saboda kafirci na biyu kuma wanda za su shiga wato aljanna saboda hikayen aiki da suka yi haka nan ita ma wannan sura ita kuma sai ta fadada a inda ta kawo bayanin irin kafuran da irin masu saban kamar adawa da samudawa da fir'auna sannan kuma za mu duba mu ga wata dangantaka har yanda wannan sura da waccan yayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin wannan sura alam tada kayfa ala rabbuka bi'at sai ta waccan sura sai ta ce afala yanzuruna ila ibli kayfa kulika to wannan sune fuskoki guda uku waɗanda wannan sura take tana dangantaka da wacce ta gabata wannan yana nuna mana cewa tartibin Qur'ani tauqifiyun ne annabi ne sallallahu alaihi wasallam shine ya tsara shi ba kaman yadda wa'in suke gani har kawai yake karazube duk inda aka ga dama sai ajiye sura inda aka ga dama sai ajiye aya da haka ne ba za a samu wannan dangantaka ba to yana daga fallar wannan sura ko muhimmancin ta shine lokacin da sayyidina Mu'adh bin Jabal ya kasance yana tsawaita karatu a sallah ya kasance wata rana dama shi al'adarsa ita ce zai zo yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda neman fallar jam'i wato a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fallar masallacin sannan kuma ya koma unguwarsu ya kuma je ya sake yin wannan sallar tare da mutane kuma har yanzu jam'i shi yayi ta nafila su su yi ta farilla to sai kasance wata rana fa ya tsawaita wani hadisin yana cewa suratul nisa yakan karanta irin su Ali Imran a sallar shine sai wani yana da uzuri da yaga abin ba zai kare ba to sai ya yanke sallar kawai sai ya koma waje daya shi sai ya kasa to shi kenan sai aka ce ai munafiki ne shine sai aka yi kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasa manzon Allah da yaji dalili cewa Mu'adh bin Jabal ga abin da yake wannan mutum ce ya rasulullah zai zo yayi sallah tare da kai mu muna can muna ta jiransa yazo imana limanci kuma kadan yazo ga can mun sha jira muna ta gangadi mun gaji kuma kadan yazo sai kama dogon sura to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a inda wato wannan sura ta fito kenan yace a fatan ya masu kai wato kai mai fituntar mutane ne ya kai Mu'adh bin aina anta min sabbi suma rabbika ala ina kake da sabbi suma rabbika ala ba za ka duka karanta irin su ba irin su shamsu wa zuhaha irin su wal fajr irin su wal layli za ka sha saboda haka za a fahimci hukunce a takeice a cikin wannan kissa ko a wannan hadisi cewa limami ana so ya duka kula da halayen wato mamu kada ya duka tsawaita musu kuma za a lura a sheke nan mai sallah farilla zai iya bin mai nafila wato kenan zai kasance niyyar liman nafila niyyar mamu farilla kai na aka samu a wannan hadisi kuma ya halatta ga shugaba idan ya ji cewa wani daga cikin limamansa yana tsawaita wa jama'a wato ya kira shi kimar fada wannan shari'a ce to idan mu koma ga waɗannan ayoyi da aka karanta wal fajr Allah ta'ala ya rantse da lokaci wanda rana ko haske yake fitowa wanda daga shi wato sai rana ta hudo saboda wannan haske shine wanda ya kori wato duhun dare kuma shine ya bayyana haske na rana ko kuma yake nuna tattalin lalle fa hasken rana yana zuwa da daddare an huta wannan kuma yana nuna cewa fa ayi tattali a tafi neman arziki a tafi aiki a tafi gona kamar yadda Allah ta'ala ya rantsa a wata aya da wasubhi idza tanaffas ko wa subhi iza asafa duk ma'anar su ɗaya ne in yadda Allah ya faɗa su tut da kauyar arat ayata 18 da kuma ya ayyul mudaththir ayata 34 sannan Allah subhanahu wata'ala ya rantsa da walayalin asha Allah ya rantsa da kuma darare guda goma na farkon zilhijja wato zilqa'ida ko kuma zilhijja ko zilhijja wannan wayannan rani ko suna da falala mukan gani wanda ya tafi yayi sa'ar zuwa wato Saudiya zai ga cewa hatta ana raba wato falala ta wayannan kwanaki na farkon sotu wato zilhijja din nan ana raba alhazai na taba zuwa jami'an nan mata Ummul Qura da take Makka sai na samu cewa dalibai kowa da wannan takardar a hannunsa har wani ma jikin jikarsa isaka in yana wucewa zaka iya karantawa to wannan yana nuna cewa ba laifi bane a shekenan in ka san wata falala kai kokarin sanarwa da wani ta duk hanyar da zaka iya wacce kake gani kuma ta dace wannan me yake nuna mana yana nuna cewa lalle waɗannan layalin ashir waɗannan kwanaki guda goma na farkon zulhijja suna da muhimmanci saboda haka Allah ta'ala ya rantsa da su kuma suna da falala don ku saboda idan da bai zo a hadisi ingantattu ba wannan fallar da bata zo a hadisi ingantattu ba babu abin da zai saka har Saudiya ya kasance suna buga takardu akan wannan suna rabawa jama'a da kwaitarwa akan su rika amfani da waɗannan raniku wato 11 ko kuma 10 wannan shine yasa idan har baka samu damar tafiya aikin haji ba to har yanzu falala bata kufce maka ba zaka yi amfani da waɗannan raniku ka samu falala kai mata aikin haji ko ma kila idan an samu wani wanda ya saka cibe idan Allah ba aikin nasa kama fi shi dan an ce ai ran 9 ga wata shine ranar Arfa wanda bai samu damar zuwa aikin haji ba idan yayi azumi a wannan ranar Allah ya gafarta masa zunubansa waɗanda suka gabata da kuma ƙarin shekara guda to kaga wallahi ce babba wacce ake samu bai kamata mutum dan bai samu damar aikin haji ba yace shikenan shi an tsere masa shi yayi asara a'a yayi kokari a waɗannan raniku guda goma na farkon zulhijja ya ga cewa shi ma ya samu rabansa wa shafi'i wal watar kuma sannan Allah ya rantsa da wato shafi'i abinda yake bibi ko ka ce bibi kaman ka ce sama da ƙasa mace da namiji mutum da aljan wuta da ruwa ko wuta da aljanna ko duniya da lahira irin wannan ko kuma dukkan abin da ya kasance in ka zo kirga shi zai wato biyu zai saura to wannan shine shafi'i ko biyu ko hudu ko shida ko takwas ko kuma duk abin da ya kasance ka zo kirga shi kaga daya ya saura ko dayan ne dama ko kuma uku ne ko biyar ko bakwai ko tara ko sha daya da haka to kada wannan shine ne ake cewa wutul ko kuma Allah ta'ala ya rantsa da wato kwana 9 na farkon wannan wata din shine wutulin sannan kwana kuma 10 shine shafa'i ko kuma wannan kwana ɗayan shine wutri ko kuma Allah ya rantsa da ranar Arfa saboda wutri ce ko ya rantsa da ranar farko ta ayyamut tashrik wato kaman kaje ran 11 ga wata da kuma kwanaki guda biyu sune shafa'i wanda idan kaga dama zaka yi ta'ajili din nan sune shafa'i to akwai dai maganganun malamai akwai me wutri me shafa'i to Allah ta'ala dai ya rantsa da waɗannan amma shi washawai wal watar ko wallahi ya rantsa kuma da dare a yayin da dare din wato yake tafiya ayyamudi a san da ishudi kamar yadda ya rantsa a ya ayyul mudassir wallahi iza adabar to kamar haka ne ma ana hal fi zalika qasam li zihijr shin fi zalika qasam a cikin wannan a cikin wannan rantsuwa yanzu bai zama cewa a samu izina li zihijir ga wanda yake san ce mai hankali ba yanzu mai hankali ba zai yadda akan cewa wannan rantsuwa ce babba ba lalle wannan rantsuwa da Allah ta'ala ya rantsa da waɗannan abubuwa ba abun wasa ba ne, mai hankali ba zai tsaya wato yi tunani ba. To mene jawabin wannan rantsuwa? Cewa jawabin wannan rantsuwa ai la tu'azzabunna ayyuhal kufar, lalle ku kafirai sai an yi muku azaba. Lalle lalle shi ne jawabin wannan rantsuwa. Sannan sai Allah subhanahu wataala ya kawo kuma kissa ta waɗannan kafirai don ya zama tasaliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa ba a kansu aka fara ba, ba kuma a yanzu ne aka fara, ba wai kafiran Makka ne kawai suke da tsaurin kai ba, a'a an taɓa yin waɗansu waɗanda suka fi su, amma me aka yi musu? Kyale su aka yi, halaka su aka yi, da aka halaka su a duniya shikenan, a'a a lahira kuma inna rabbaka labil mursal. Alam tara kaifa, baka sani bane ya Muhammad, ana ga kuma dukkan al'ummar sa gabaki da bi'at, wato labari na Adawa, wata kabila ce ta Laraba wanda yanzu babu irinsu, al-Arab al-Ba'ida, akwai al-Arab al-Ba'ida, akwai al-Arab al-Ariba, akwai kuma Musta'ariba. Al-Ba'ida babu ita, Musta'ariba su ne wanda muke tare da su a yanzu. Sun kasance daga ƴaƴan Adu ne, dan Iwas, dan Irama bin Sam bin Nuhu alayhi salam, kuma su ne mutanen Annabi Hudu. A nan Ad an ce da su Ad din nan, to an ambace su ne da sunan kakansu, kamar yadda kuma shi ma Irama shi ma kakansu ne, duk dai wato sunan kabila ne, amma kuma aka kira su da wannan suna na kakansu. Kamar misali, kamar Kano, kaga ai shi ma Kano an ce wato yana wato sunan mutum ne, ko wanda ana cin jin shi ne yana da cin, ko kuma ƴaƴan waɗanda su ne suka wato kafa Kano, waɗanda da suke tarihi na Hausa da kuma kafuwar daula ta Kano sun san wannan. Sannan Irama, su waye Ada wannan? Su ne Irama kuma har yanzu. Zatil imat, ma'abushiyar gine-gine, wato suna da gini wanda ya kasance maɗaukaki, ba a sami irinsu a gine-gine mai ƙayatarwa, a gine-gine mai kuma tsoho ba, don su kansu ma su ma babu kaman su a girma, a tsayi da kauri su Adawa. Duk bamu da lokacin da zamu kawo irin waɗannan kissoshi, akwai amma akwai ayoyin Qur'ani waɗanda suka tabbatar da irin wannan girman nasu. To lam yukulak misluha fil bilad, misluha din nan wato Allah ta'ala bai halicci kamar su, in kace kamar garuruwan su zaka ce ai ba Allah ne ya halitta su ne suka gina, kinan sai ka mayar da misluha din nan cewa Allah bai halicci kabila ta mutane masu girma irin su ba, ba zaka ce wannan hadin ya koma wa bilad din ba, ko kuma zatul imad ba.
Allah ya saka ma da alƙairi.
To wa Samuda, sannan kuma har yanzu kabilar Samudawa su ma labaran su bai zo maka bane ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, su ma dai kabila ne na Laraba waɗanda su ma sun kare irin su, su kuma jama'a ne na Annabi Salihu alaihi salam, su kuma irin su fasu su wa'ancan zatul imad, su waɗannan su kuma jabu sakara, su kuma wato yanka dutse suke, sassara dutse suke, suke huda shi, suke hure shi, suke yin buyutan gidaje da shi. Bilwadi, akwai wadil Kira, to anan suke. Wa Fir'aun, labarin Fir'auna bai zo maka ba, ya zo maka zil autad, ma'abucin al-autad, wato shi ne wannan gine-gine, shi ma misali irin shi dai Fir'auna shi ne shugaba a zamanin Annabi Musa alaihi salam, yana daga irin wato fasarar autar shine gine-gine manya-manya waɗanda ya tabbatattu kaman waɗanda aka tabbatar da su da dirkoki wato irin wanda ake sakawa na shema to haka nan idan aka dubi shigen yadda yayi wannan abun bai kama da dalar gida na Kano to za inda ake binnewa sarakuna idan sun mutu to za ka ce yana kama da irin shema yasa aka kira shi wannan ginigin shine autar din to dukkan waɗannan nau'i na kafirai guda uku da su da jama'a su abin da yasa Allah ya haɗe su ya canme saboda sun yi kama abubuwan da suka yi diddai iri ɗaya ne su ne wato Allah zai su ne waɗanda ɗagau dukkaninsu ukun nan ɗagau wato sun yi tsaurin kai sun wuce iyaka ta Allah a cikin zalunci fa akasaru suka yawaita alfasada barnace-barnace fiha wato fi wannan wato albilad suka yawaita barna a bayan ƙasa da kashewa da azabtarwa da kuma ayyuka na munkari to amma Allah ta'ala kyale su a fasabba alaihim sai ya kwarara sauda azab bulala ta azaba ko wani nau'i na azaba a kansu bai kyale su ba saboda ka duk wani mai tsaurin kai duk wani wanda yake ya wuce wani gona da iri duk wani mai zalunci Allah ba zai kyale shi ba shi ma amma akwai ka'ida ta Allah wato yamhalu wala yuhmal wala yahmil yakan jinkirta amma ba zai bari ba sai dai kawai ita sai dai ita wato jinkirtawa kawai kafirin yayi ta yin kafirci mai saban yayi ta yin sabo sai jinkirta masa amma hawai ba ya kyale shi ba fa la yahmil famahil kafirina am hilhum ruwaida sana sajarjihum min haythu la ya'lamun wa umli lahum in khayri mashi saboda haka yace duk kuyi abin da zaku yi dai inna rabbaka labil mirsad sai Allah subhanahu wa ta'ala yana nan a madakata duk yadda za a yi duk juyin da za a yi a je a same shi labil mirsad kowa ba yadda za a yi ya tsere wa Allah ba yadda za a yi mutum ya aikata wani abu kodai da kwayar zarrayi na alkhairi ko sharri sai Allah ya san da shi kuma sai ya saka masa khairan khairan sharran sharran faman ya'malu mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'malu mithqala dzarratin sharran yara
alle kafa ma da alkhairi
na'am shi ne shi
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
to su kuma wayannan ayoyi suna yin gatse ko kuma urusawa ga mutum saboda rashin kulawarsa da al'amarin lahira da kuma sakaci da yawaita gafala a cikin duniya da kuma wani yin kiyasi wanda ya kasance kiyasin ne ba wato wani abu da yake gwadawa wanda ya kasance sam ba haka nan shi Allah ta'ala yake tsara al'amuransa ba to tunda Allah subhanahu wata'ala labil mursal yana nan a madakata to lallai ya kasance ya kamata mutum
shiga taitayin sa wayannan halaye da yake yi ya bar su ya koma ga Allah din shine Allah ta'ala bayan ya faɗi waccan magana shi to fa ammal insan amma duk da haka gashi dai Allah ya rantse sai yayi hisabi kadan an koma gurin sa lalle sai an koma gare shi kuma sai yayi hisabi kuma ya kawo kissar waɗansu waɗanda suka kifa abin da ya faɗa din kuma ya faɗa abin da ya yi musu amma duk da haka ga yadda halaye mutane yake lalle su gyara fa ammal insan amma shi mutum duk tare da wannan idza watala wa rabbuhu idan ubangijin sa wato ijarabce shi wato da dukiya ko da lafiya ko daukaka ko mulki ko wani jin dadi fa akaramu ya girmama shi wa na'ama ya ni'imta shi eh kuli sai kaje nan rabbi akrama hakika ubangijina ya girmama ni sai irka jin dadi yana watayawa yana farin ciki yana da godiya wa Allah kila yana taimawa wato ibada yana sadaka yana tawane wa amma idza mutallahu fa qadara alaihi rizqa amma idan Allah ijarce ya kunta da arzikin sa sai zama cewa baya cikin ni'imacin shi ba wani abin girmamawa bane abin da zai ci da kirkila ma ya tashi cikin ba lafiya to Allah ya kunta arzikin sa fa yaqulu rabbi a sai kace kun yana tana kuma cewa ubangiji na ya wulakanta ni alhalin bai san cewa Allah ta'ala bai saka girmamawa ko wulakanci wanda ake gani shine mizani ba da dama wanda Allah zai ni'imta din ya arzuta shin ya wadata shin ya karamta shi din amma idan wannan karamcin ko wannan girmamawar ita ta zama ita ce hanyar halakar sa ya rudu da wannan din yayi tafazadi akwai wanda kuma zai kasance kuntatawar da Allah ya yi masa ba wai saboda yana kin sa bane ai akwai annabawa talakawa inda ba su da komai fakirai an san waliyai fakirai an san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya zaba ko ya zama sarki ya zama mai mulki yace a shi ya so sai ya zama dai annabi fakiri in ya koshi yau a gobe ya jinyiwa an ce ma wato abinda in yana so duk inda ita fi wato a duniya dutsi din yadda ya so ya zama yana so ya zama zinare ya zama zina kawai diba ba ma sai ya tafi da kudi a kwatu ko a jihunsa ba yace a shi dai yana so dai ya rayu haka yau fari gobe tsumma to haka nan ba in kace zaka kiyasta cewa wadata ita ce yardar Allah talauci shine kuma wato wulakanci shine kin Allah ko rashin yardar sa to wannan ya zama kiyasun ne ba wannan kiyasi bai daidai ba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa a wata aya cikin wato wannan sura ta suratul hajj wa minan nasu man ya'budu Allah alhar daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah alhar me harfin din shi Allah ya fassara da kansa yace fa in asabahu khairun idma annabi in ya samu alhayi to sai insu ya rika ta gode wa Allah wani sabatu fitna idan kuma wata fitna ko talauci ko rashi ya same shi in qalba ala waje sai kuma ijuya shi kuma zai wa Allah tsaurin kai ce ai Allah baya son sa suratul hajj aya ta 10 to wannan Allah ce wannan kiyasi bai daidai ba shi ba haka yake nufin lamarin sa ba in ya ga dama yana iya yadda da mawadacin da mai mulkin da yadda da shi ya bashi ni'imar kuma yadda da shi in ya ga dama kuma ya bashi ni'imar iki yadda da shi in ya ga dama matalaucin wato ya kunta tamar rayuwa amma kuma ya zama da shi mafifici a kan kowa a zamanin sa in ya ga dama kuɗin din kuma italauta shi din kuma sannan ya zama har yanzu kuma bai yadda da shi ba kuma har yanzu Allah ya kiyaye mu to shine kalla Allah subhanahu ya tsawace ba haka bane wannan kiyasi batacce ne bal ba haka bane la tukrimu laici ba kwa girmama wato maraya shine malla abal wanda ba shi da uba shi yake cewa maraya ba kwa girmama su ma'ana ba kwa yin kyautatawa zuwa gare su kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala amma sa'ila falat ko kuma can waje daga ayyalan fa gana ko fa amma lakin falat qah wa amma sa'ila falatan wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith awwalan uku Allah ya fada idan mai bara ya zo kada a kyare shi in akwai ka bai in babu sai ka faɗi magana mai daɗi kawai ita fi maraya kar ka zalunce shi kuma idan Allah ya ma ni'ima ka gode masa a ga asaru ni'amallahi alaika Allah yana so ya ga alamun ni'imar da ya yi wa bawa a jikinsa in ya kasance Allah ya wadata ka amma ya kasance kana saka tsummukara ka ga ai almajiri ba zai zo wurinka ba kun zama daidai sai ce ai wannan dani da shi ɗaya ne to saboda haka Allah yana so ka nuna ni'imar da Allah ya yi maka saboda wani ma ya gani ya gode wa Allah din kuma ya zo wajenka ya samu irin wannan ni'ima din
Allah ya saka ma da alheri
amin to saboda haka ku rika kwadaitarwa kuma sannan halinku kuma har yanzu ku mutane shine wala tahuduna ko tahaduna ala ta'amil miskin ba kwa kwadaitarwa wato ga abincin miskini ma'ana ba kwa baiwa miskini abincinku ko kuma har ba kwa kwadaitarwa ku yi wa'azi ku shiryar da mai hali ya rika ciyarwa da miskini ba kwa yin wannan wata akulun turasa akalan lamma kuna cin gado da wato ba sa bai ya mata gado da yara kanana sai babban kai duk sai e ta gangane gaba da ku cinye gado akalan ci lamma wato ci mai yawa wato ku cinye sannan kuma wata hibuna ku kuma kuna son almala dukiya hubban so jamma shi ma wato so mai tsanani kusa daga wannan duk abin da kuke yi Allah ya yi muku tsawa kada ku yi wannan in dai har mutum ya yarda ya san cewa inna rabbahu labil mursad lallai ubangijinsa yana madakata yana sanar dukkan abin da yake to ai lallai kuma shi ya gaya mar wannan to ya wajaba wato ya kasance ya daina to sai mu shiga ba ko na'am bismillah man
kalla idza dukkatil ardu dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
ko Muhammad akwai daga wayannan din tunda suna magana ne na abu da yake wa suna magana ne akan halin mutum wanda yake da kwadayi din nan wato akan tara duniya da kuma wanda ya kasance ba ransa da duniya din a lahira yaya halin sa yake zamu ga irin yadda halin wanda ya kasance ba ransa da zancen duniya mai san duniya zaka cewa a ranar lahira zai ladama ya tazakkaru din zai rika yi wa kansa wa'azi ko zai rika tuntunowa sakacin da wa'annan da zai to ya ma za a yi wannan kuma abin da yake tunowa ko wa'azi zutar kansa ko kansa da yake faɗa din ya zai amfane shi a sannan a duniya ya kamata ya yi wa kansa faɗa to sannan kuma za mu ga shi ko wanda ya ji wannan wa'azi to shi kuma ga yadda zai kasance Allah zai ce da shi ya ayyuha an-nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyah to idan mun ce za mu fassara waɗannan ayoyin da aka karanta kafin Allah ta'ala na cewa kalla harin zuwa to tsawa ce yake yi ga su wato mutane su daina wannan hali da suke yi wato su daina kin kwaitarwa da dukiyar su ga marayu su daina zaluntar marayu su daina cinyewa dukiyar marayu dukiyar magada su daina cewa wato tara dukiya yake haram yake halal to akaran lamma kenan wato lamma din shine wato da haram da halal duk su ci ko kuma tara dukiyar tuhibunal mal kuna san dukiya hubban jamma so mai tsanani din to da halal da haram gaba daya ku tara ku dai to Allah ya ce ku daina wannan shine wannan tsawa din saboda iza dukkatil ard dakka yayin da Allah ta'ala ya girgiza al'ard kasa dakkan wato girgizawa ya kasance duk gine-ginen gabaki da menene dakkan shine gini ya kasance ya rushe ya zama wato bai da ya bi kasa yayin da duwar hutsi da gine-gine ya kasance suka tushe suka zama kaman atafa waja'a rabbuka wannan ubangijinka ko kuma al'amarin ubangijinka yazo wal malaku da kuma mala'iku suka zo suka yi sahu saffan saffa waji'a wannan ranar kuma aka zo bi jahannam da wutar jahannama aka bude ta kowa ya ganta kaman yadda yazo a wata aya wa burzul jahim liman yara aka bayyana wutar jahannama ga dukkan wanda zai kallata ya kallata a wannan ranar ne ya tazakkaru al-insa kuma wai sai a sannan ne mutum wai zai tsaya waye wa kansa fada a sannan zai wa kansa wa'azi a sannan ne kuma wai zai ga cewa ashe shi abin da yayi na san duniyar nan da tara dukiya da haram da halal ashe bai dace ba wa anna lahu zikra amma yaya wannan tunanin nasa ko wannan wa'azin nasa cewa wato zai amfane shi ai ba zai amfane shi ba an bar kari tulun tubani saboda haka ya nuna makaranta ko to idan akwai takaddu ma a da Allah ta'ala a yau ma ya albarkanci wannan karatu namu da halartar mai girma ko mai daraja hakimin kumbotso wanda ma waɗanda ba sani ba a duk duniya don ana sa karatun nan namu a rediyon tarayya na Kaduna wanda kusan mafi yawa daga biranen duniya suna sauraron karatun a cikin wannan wata na azumi mun samu waɗanda suka saurare mu da dama ko kuma suka zo da tabbas cewa ana kama mu a Makka wanda kuma kaman Alhaji Sani da ya yi mana waya ya faɗi har ina tambayoyin nan wanda su wannan ya yi hikima to duk sai da suka ji waɗannan tambayoyi a Makka kuma dama mutanen Makka suna muna tsammanin dai kawai dai faɗa su mutane suna zuwa daga Makka suna cewa wai sun ji na ce kaza a karatu na ji shakke kaza ni na dauka dai kawai dai ko in sun daga nan suke zuwa suke gaya musu sai a wannan karan muka tabbatar to saboda haka muna sanarwa da kuma yin godiya mutanen mafi yawa daga mutanen duniya sani cewa bana wannan karatu na mu Allah ta'ala ya albarkace shi albarkar da bai taba samu ta ba wannan masallaci Allah ya dauka shi saukar da bai taba samu ba yau ma sai gashi wannan hakimi kamar yadda na faɗa wanda ya kamata mutane su ne wannan masallaci na Tudun Maliki wannan unguwa Tudun Maliki wato a cikin wato a ƙasar sa take a ƙarƙashin mulkin sa take ba ma wannan ba masallacin Mursalama a cikin wato a ƙasar sa take nasani to ka san ku idan ka dauke masallacin Tudun Maliki ka dauke na Mursala daga Kano to sai kaje ga mun ka dauke to alhamdulillah wato gashi yanzu muna tare da shi insha Allah kuma ya tabbatar mana cewa sauka ma da shi za a yi saboda kuma na fatan cewa dan amar Allah ta'ala ya taimake ka Allah kuma ya kiyaye ka kuma kullun abin da muka ji kunya shine kunya da kuma ƙara tabbatarwa duk lokacin da ya kasance wani daga cikin jini na mai martaba sarkin Kano sarkin musulunci sarkin muminai ya kasance ya halarce mu a wajen karo sai ka ce sai ya riga mu zuwa to gashi dai yanzu ya riga mu zama shi ma a san da yazo haka nan ma lokacin da hakimin da lai zo mana shi kuma shi ma da na sarkin Kano alai Dr. Ado Bayo sai kaza shi ma sai da ya riga mu zama to kuma dama shi ma sarkin Kano haka nan yake in ya gaya maka karfe 9 to tun 8 da rabi yana zaune Allah yana kiranka in yace da ku zai zo 9 to lallai kafin 9 zai zo ba a taba samun sabawa ba akan wannan to alhamdulillah wannan shine kaida ta addinin musulunci allazina ko kuma kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ko wallazina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar wanda da su ne waɗanda mutanen Allah su ne waɗanda idan mun ba su ƙasa in mun tabbatar musu da mulki a maimakon su ce tara dukiya za su a maimakon su ce holewa za su a maimakon su ce zalunci za su a maimakon su ce dagawa za su a maimakon su ce girman kai za su sai dai a aqamu salata sai su tsaye da sallah kowa ya san abin da mai martaba sarki yake yi ba za ka iya kai dai ba za ka iya kirga masallatan da ya sa harsashi ko ya bude ki bude ba maiwa ko su suna rubuta balantana kuma makarantu kowa ya san cewa ba a taba yi ba a tarihin nan na Afirka mu da iya sanin a zamanin sarkin da Allah ya albarkaci zamanin sa kaga da karatun alqur'ani sai a zamanin sa ne Allah ta'ala ya bullo wannan karatun qur'ani wanda ake ta musabakan nan wanda yanzu hatta a bana ma Najeriya nan ita ce ta zo na daya kuma in ka duba za ka ga cewa duk wannan daga Kano aka dosane shi don bai fi na sau 20 ba aka yi ko sannan kuma har yanzu in ka dubi yawan makarantun islamiyya abin inda a ce ba mu muna gani bane ai ko a lahira muka je aka ba mu labari sai ga muna yawan makarantun nan kuma masu amfani a zamanin su kuma komai kankantar yara ko mata ne ko wane ne dai in aka kira mai martaba za ka yaje ya zauna a gaban sa shi zai dauki allo wato zayyana yana mika mushi to kuma gashi har yanzu ya assasa wata musabaka ta yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san fa duk abin da suke aikin banza ne suke dan me saboda mai martaba sarkin Kano ya assasa musabaka wacce insha Allah ta dore kenan ta yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban sa zai je zai zauna duk makarantun islamiyyan nan sai sun zo sun wuce kuma ya tashi da kansa ya je ya zaga gidan su kariyar mai cewa maulidi kafirci ko bid'a ne kin kariyarsa ta sha kariya wanda zai ce zai soke soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin Kano kariyarsa ta sha kariya saboda kololuwa wanda yafi shine kololuwa akan wannan hukuma akan wannan kasa ya kasance shine ya kasance yafi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa san addinin musulunci shi yafi kowa san qur'ani saboda abubuwan nan guda uku in kun duba na addini ya tabbatar da wancan aya wacce kun faɗa sune wanda idan suka samu mulkin sai su tsayar da sallah su rika ba da zakka ku duba irin yadda kuma wai duk in yi halarta din kuma sai ya fitar da makudan kudi ya bayar gudunmawa wata makarantar ma shi zai gina ta wani masallacin ma shi zai gina shi ga tsaye da sallah ga sawa a tsaye da sallar shine al'amru bil ma'ruf wal nahyi al munkar kuma ga bayar da dukiyarsa fi sabilillah bamu taba sani ba bamu taba ji ba bamu taba karanta ba akwai wani shugaba wanda ita bayin wannan a Afirka a duniya ne bai bamu sani amma mu dai a iya sanin saboda haka muna fatan cewa Allah ya ja da ransa Allah ya kara masa su kuma ƴaƴansa Allah ta'ala ya sa su koyi da shi tun daga yanzu gashi mun ga dama suna koyi da shi a cika alƙawari to wannan shine abin da zan faɗa a yanzu insha Allah sai a ranar sau
Allah ya saka ma fatan suna lafiya ni ne yawan sauraron ka ne malami ne yawan sauraron malami ba mu san ka ba amma mun san ka da wa'azin ka ta kafar gidan rediyon ka ne da muna sauraron ka wajen karfe 3 to sai na yamma sai aka mai da shi 11 da rabi na dare to ba ma kama sauraron ka saboda mu na kauye kafin lokacin mun yi bacci tambaya ta ne shine kamar a ce yau Alhamisi to daren da yake cikinta idan wato daren yayi na ranar shine daren juma'a ko sai ranar juma'a idan dare yayi shine daren juma'a domin Allah kafa mana kunja da ayan nan ta cikin suratul yasin lan champion bajila ha su cikin kalma zuwa da kafa cewa rana juma'a idan dare yayi wai shine daren juma'a ba rana ne ba da dare ko ce cikin shine daren juma'a yake son malam ya warware mana wannan lamarin daga mai sauraron ka yau da kullum Muhammad Adamu karamin hukumar lafai na jirgin
to da mun gode kwarai da sai da addu'a da kuma cewa suna sauraron mu to abinda malamai dai mafi yawa suka tabbata shine ranar Alhamis da daddare shine daren juma'a shine dare idan kana so ka samu ƙarin bayani akan wannan ka nemi manyan tafsirai a sanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa game da annabi Yaqub qala astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafur rahim a yayin da ƴaƴansa suka gano kuskurensu suka suke cewa ina ma musu gafarci da sanin zan nema muku gafara innahu wato ranar da suka faɗa ba ranar Alhamis bane hukum ba da daddare bane wato ba ranar Alhamis bane da suka ce ya jinkirta wannan addu'a ta nema musu gafara ne sai daren juma'a ko shine ranar Alhamis da daddare amma an san wa'ansu malamai akwai wani malami da nan a kusa da mu ya taso ko daga wajen Masar ne ko daga Idan ne a Professor Daly an san shi amma ya rusu kamar shekara biyu ko uku nan ko yawa ya wallafa littafi inda shi yake ganin cewar ranar juma'a da daddare shine daren juma'a kawai ya nuna mun littafin to amma dai ba shine abin da mu mafi yawan malamai suke kai ba wannan ra'ayinsa ne maiwa kuma da ra'ayin wa'ansu malamai wallahu a'lam wa'ansu kuma suna ganin ai ita juma'a wato ta sha bamban da sauran raniku ita daren nata biyu ne a gurin waɗansu daren Alhamis wato Alhamis da daddare da kuma ranar juma'a da daddare a gurin waɗansu to amma dai abinda dai aka fi sani shine ranar Alhamis da daddare shine daren juma'a kamar ranar juma'a da daddare shine daren asabar kamar ranar asabar da daddare shine daren lahadi haka dai wa shamsu yanbaghi laha an turil kamara wal layli sabiqun nahar wannan kuma ana magana ne a game da shi a yin tauraro abinda kake gani da shi zaka yi aiki dare ne ko ka san ilimin tauraro ko baka sani ba da daddare dai dare ne kawai saboda haka sun ce dare na Alhamis dai shine daren juma'a kawai saboda haka idan akwai wani abu wanda aka yi za a yi daren juma'a to sai kai ranar Alhamis da daddare wallahu a'lam na'am
bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum malam ina fatan malam yana nan lafiya Allah ya taimaki malam ya kuma kare shi daga mafaka da Allah bayan haka ina neman taimako Allah ne ina neman taimakon Allah ne ta hanyar mala game da wata cuta da take damu da ke so malam ya taimake ni da maganin. Idan har Allah ya sa ya ba ni cutar kuwa ita ce tun kusan shekara takwas da suka shige Allah ya jarabce ni da ƙaiƙayi a gabana da kuma ɗaukewar sha'awa. Na je asibiti na yi sahar maganin ƙaiƙayi amma sha'awa yanzu ba ta tare da ni kuma ga shi ina dab da ainihin aure. Sai dai kuma na kasance shekara ɗaya kenan na fara jin wani sabon abu da ban taɓa jinsa ba. Na kan ji duk safiya idan har na koma bacci na kan ji wani abu ya kan zo ya rufe ni ya danne ni da kasa mutu kuma abin kamar yanar gizo-gizo. Wani lokacin na kan ji shi idan na ji yau ba zan ƙara ji ba sai na kai wajen wata uku ban ji ba. Wani lokacin kuma na ji na ji yau sai ba zan ji ba gobe amma zan ji shi kamar yanzu akalla ya kai zai kai kusan 23 na kan ji shi a shekara. Na kan ji kuma kafata ta dama ta kan yi ciwo kuma gefen marata ta dama ya kan yi mini ƙuti sosai kuma na kan ji tsis-tsis a cikin gabana kuma na kan ji ƙoci a cikin a ciki. Sannan kuma wani lokacin na kan ji mafarki na kan yi wani mafarkin wani mutum daban ya zo wai yana son kuma ban san shi ba. Wani lokacin kuma na kan san kamar mutane mutum haka kuma wani lokacin idan na nasu na tashi daga bacci baya na da cinyoyi na suka yi mini nauyi sosai sun yi ciwo kuma ba na iya wani tunani na aure kuma ba ni da wata gantuwa wacce zan yi. Don haka nake roƙon malam in taimaka min da magani da kuma addu'a da zan yi domin in samu waraka. Allah ya ɗaukaka malam a duk inda yake.
Amin. To mun ji addu'a Allah ta'ala ya amsa da mu muna jin mace shi kenan ko da ita gaba ɗaya. Ta waɗannan abubuwa gabaki ɗayansu a dunƙule suna nuna abu ɗaya wanda insha Allah ba wani kokonto a ciki na cewa akwai abin da ake kira sihir ta'atilu zawaj wato samun hana aure. Sai Allah aljani ne kawai don ra'ayin kansa ya zo ke haddasa muke irin waɗannan abubuwa ko kuma ta dalilin wato wani ko wata hujja ko shine asali take waɗannan mafarkin namijin dare waɗannan ciwoce waɗannan fargaba da saurin rashin sha'awa da mafarkin mutane watarin kin san mutum watarin biki san kuma sannan abin da yake maimaituwa a lokaci ɗaya kullun sai da safe wani abu ya zo ya rike ki mai kama da gizo-gizo. To malamai sun yi bayani akan wannan duka abin da ya shafi sihir ta atil zawaj. Insha Allah a ranar da zamu rike wannan karatu na gaba kenan zamu yi bayani akan sihir ta atil zawaj saboda mata sun yi ta tambaya akan irin wannan muna daukar alƙawari. Zamu bayar da misali iri biyu wacce ta zama cewa tana da irin wannan larura ga yadda za ta yi wacce zama cewa a'a dai Allah ne bai kawo mijin ba ita kuma ga hanyar da za ta bi mai sauki insha Allah. Amma wannan saboda abin yana da tsaho sosai ba za mu yi wani bayani a kai ba tunda mun yi alƙawari za mu yi bayani insha Allah.
Zuwa ga shehun malami ko ba mai tausayi alƙalin adalci da fatan an sha ruwa lafiya don Allah malam nasiha nake so ta yi wa wani kwamiti idan bitar al'adai ta zo a kai shi zuwa daga sati guda zuwa kwana uku ko wata ɗaya kuma ya zama na malaman bitar su za su bi al'adai har ƙasa ne tsarki wasannan daga almajirin ka kone.
To wannan dai matsala ce iri biyu ko da yaushe hukumar alazai takan kuka da rashin lokaci na fara da bita da dai abinda aka sani ana yin sati biyu kuma sati biyu din nan ana samu ilmantar da alhazai da dama game da abin da ya wajaba a kansu game da aikin hajji. Lokacin da muna cikin hukumar nan na shiga hukumar kamar wato sau uku a rushe a maidani har sau uku, to yadda muke kenan. Kuma a duk sanda aka gama bita sai alhazai sun roƙi hukuma kan cewa dan Allah da annabi malaman nan da su ne muka faɗi tare muka tashi tare suka sanar da mu, zai fi kyau a ce kuma harin su za su bi mu su ƙare mana tambihi abinda muka manta su tunasar da mu. To akan yi wannan roƙo. To saboda haka mu mata mu bata wuce roƙo din ba, muna roƙon hukuma ta faɗaɗa wato wannan bita koda bata kai wata guda ba, ce ta kai dai koda kaman sati uku, su kuma alhazai su rika halarta. Dan wani sai ya ga cewa ana yin bitar ma amma sai gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe ma wato bai halarci bitar ba, su kuma hukuma su duba wannan kuka na mai wannan takarda wanda kuka ne na alhazan masu ma kansu. Da fatan cewa za a ji, kuma Allah ya sa idan aikin hajjin ya zo a yi shi lafiya. Wa'inda kuma suka tafi umra Allah ya dawo da su, da wa'inda za su tafi kuma Allah ya sa su je lafiya su dawo lafiya.
Amin.
Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya ga sai Sheikh min al-Ashur. Ustaz al-Mufajjal. Sheikh al-Islam. Ustaz al-Mufajjal. Sheikh al-Islam. Bayan gaisuwa da kansa su ce kuma ta fi kansa ruwa lafiya, bayan haka ya ce ina son su taimaka mini kamar yadda Allah ya taimake ka ka yi wa mahaifina addu'a wanda Allah ya mata shekara guda ke nan, kuma muna fatan Allah ya ƙara ma lafiya, Allah kuma ya ƙara taimaka maka ya kare ka daga sharrin mahaifa. Amin. Wasalam ka huta lafiya mafi rinka a majalisa Muhammad Akilu Ali.
To ni sai magana da addu'ar kawai na ji ta abin nan, wani ya neman mun magana kullum ya ce za a yi mahaifinsu addu'a ko? Shikenan ko? To shikenan. To Allah ta'ala ya gafartawa Dr. Akilu Aliyu, Allah kuma ya sa ya huta ƙaunarsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sa ta zama sanadiyar ceto gare shi, Allah ya sa ya zama a yanzu yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai shi kuma mai mana hidima nan Iro kan imani, shi ma mahaifinsa da ya rasu a malam Sule, Allah ya gafarta masa, da kuma matarsa Saude da ta rasu ita ma bara sanadiyar ciki haihuwa, Allah ya gafarta mata. Dukkan waɗanda suka mutu Allah ya gafarta musu. Kuma muna fatan cewa Allah da ikonsa ya sa abubuwan da muka faɗa daidai, Allah ka ba mu ladansa. Wanda ya kasance muka yi kuskure kuma Allah muna roƙonka Allah gafarta mana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان